الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 26 ga watan Zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda yayi daidai da 18 ga watan July shekara ta 2020 miladiya muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam a satin da ya wuce mun yi bayani dangane da fahimta na ainihin malikiya dangane da abin da ya shafi wato kare cewa malikiya suna kallon kare a matsayin dabba ne wanda yake mai tsarki kuma sun kawo dalilin su wanda mun tattauna akan wannan dalili din to ci gaba da karatun dangane da abin da ya shafi wanke ƙwaryan tunda an ce ainihin wato kare ya wusa mai tsarki ne a wajen malikiya to yaya maganar wanke ƙwarya da manzon Allah ya ce a wanke da ya ce idza walagal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat idan kare yayi lallage a cikin ƙwaryan dayanku to ya wanke shi so bakwai ulahunna bitturab wankewan farko ya kasance da turbaya so daga tunda sun ce yawun kare ba da yasa bane to yaya maganar wankewa suka ce Imam Malik yace tabbas ana wankewa din amma wankewan wato ta'abudiyya ce ana wankewa ne kawai saboda Allah ta'ala ya bautar da mu dan mu wanke kenan kawai ana wankewa ne saboda Allah ta'ala ya bautar da mu dan mu wanke a gane wannan ko yace wato kuma hankali na iya gano wato amma kuma wasu daga cikin malikiya suka ce la ba ta abudiya bace hankali na iya gano ainihin dalili yace dalilin da ya sanya wato aka ce a ringa wankewa so bakwai saboda a tunkuɗa barna na ainihin ciwon da ake kira alkalib akwai wani ciwo na kare wanda in kare ya ciji mutum ko kuma bakin shi yana da wani guba wanda wannan guba din idan har kare ya ciji mutum ko ya sa baki a cikin wani abu to mutum na iya daukan wannan guba kuma yana sa wa mutum ciwon hauka to saboda haka idan mutum ya ga kare ya yi lallage a cikin ƙwarya sai ya dauki ruwan ya yi amfani da shi ko ya sha ko ya kaza zai iya kamuwa da wannan ciwo din na yanayin kali Ibn Rushd rahimahullah daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya faɗa a littafinsa Bidayatul Mujtahid yana cewa wa qad dhahaba jaddi rahmatullahi alayhi fi kitabil muqaddimat ila inna hadha alhadith mu'allalun ma'ul ma'ana yace hakika kakana ya tafi a littafinsa muqaddimat cewa lalle wannan hadisin wato ba wai ta abudiya bace wato yana da illa kuma hankali yana iya gano ma'anan shi saboda haka dalilin da yasa aka ce a wanke ainihin ƙwarya so bakwai ba wai dan najasuwan karen bane ba wai dan najasuwan harshen shi bane saboda sababi ne shine ana jiran kamuwa da wannan cuta na ainihin ko guba na wannan abin nan na wannan kalib din suka ce dalilin su wato hadisin ya zo da adadi a gane ko ya ce a wanke so bakwai to wannan adadin da ya zo da shi a wanke so bakwai shine dalili akan cewa ana jin tsoron kamuwa ne da cuta ba wai dan najasuwa ba suka ce domin wannan adadin an aiwatar da shi a cikin shari'a a wurare da yawa wajen abin da ya shafi magani idan ya zama to mutum bai da lafiya za a ce ya sha kwaya farasawar guda biyu ya sha kwaya hudu magani kaza kaga galiban abin da ake sanya adadi gare shi yana da alaka da cuta ne wanda aka bada magani a gare shi an gane wannan ko saboda haka wannan cuta ne ba wai dan najasuwa ba to wannan wato Ibn Rushd ke cewa wannan abin da kakansa ya faɗa magana ne mai kyau idan ka dauki ka'ida na malikiya cewa yawun kare ba najasa bane an gano wannan ko sannan kuma hadisai da dama sun zo ingantattu da suka zo suka nuna mana tsarkin ainihin ragowar abin da mage ya rage idan mage ya sha ruwa ya rage ai an ce ba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce innaha laysar bi najasin innama hiya min tawafin alaikum lalle ita mage ba da yasa bace tana daga cikin mai cewaye ne a gare ku to da wannan malaman fikihu suka fitar da istinbadi duk wani dabba da ke cewaye a gare mu dabban da baya rabuwa da mu to an yi rangwame game da najisuwansa daga cikin dabban da yake cewaye da mu kaga mage manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam sannan ga bera shi ma bera yana shiga cikin bayi yana shiga cikin kaza idan bera ya sha wani abu na ruwa ba za a ce a zubar da shi ba idan an ce a zubar da shi za a fuskanci mushakka saboda dabba ne wanda muke mu'amala da shi kaman kuda dabba ne wanda muke mu'amala da su idan an ce duk abin da kuda ya taba kuda na shiga cikin najasa in an ce duk abin da kuda ya taba to shikenan za a jefar da shi to ina ganin za a yi ta jefa kenan idan ka shanya kaya sai kuda ya taba sai ka ji ka sake wankewa ka kara shanyawa mai zai biyo baya kaga zai kara tabawa to za ka kuda da su bera da su kyanke su suna daga cikin dabbobin da rabuwa da su yana da wahala a gare mu to ana rangwame ga wasu abubuwa nasu saboda ka'idan nan na usulul fiqi al mushaqqa tajlibu taysir sai maliki imam maliki yace shi ba kare haka yake an gane wannan ko saka sai kare ya dauki hukunci na mage mu duba cikin littafin muqaddimat na yanayin kakar ibnu rushd rahimahullah kama malamai sun bada amsa game da wannan magana cewa maganar malikiya na abin da ya shafi adadi cewa adadin nan guda bakwai yana nuni akan magani to idan sun faɗi haka menene ya sanya alwala kuma ake sanya adadi shi kuma alwala ana yin alwala uku ana yin biyu misali an sanya adadi a cikinsa to shi ma wannan me zamu ce me ya sanya azumin ramadan ake yin 30-29 aka sanya adadi to shi ma zamu ce duk abin da aka sanya adadi yana da alaka da magani in wannan ne abubuwa da yawa zamu ce suna da alaka da magani kenan misali kana saboda haka wannan hujja ba shi da ƙarfi gaskiya shari'a tana iya sanya adadi ga abin da ta ga dama sawa'un magani ne ko ba magani bane an gane wannan ko to mutum da manzo Allah ya nuna mana a cikin wata riwaya ta muslim cewa uhuru ina'i ahadikum tsarkin ƙwaryen ɗayan ku idza walaga fihi al-kalb idan kare ya lallage a cikin sa an yaga silahu sab'a marar ya wanke su bakwai shine tsarkin sa to mun yadda cewa wato lalle akwai najasa duk da cewa wato kasancewa akwai najasa baya hana kuma a samu cuta kuma ana iya samun abu yana da najasa kuma yana cutarwa kaman bayan gida yanzu ai bayan gida najasa ne sai kuma yana cutarwa in dai mutum zai dinga cin bayan gida to yana cin najasa ne saboda an fitar da wani abu ne wanda yake bai da amfani a cikin dan adam wanda cutarwa haka nan abu da ya shafi tsari shi ma najasa ne kuma yana cutarwa ana iya samun duk guda biyun gaba ɗaya su auku abu ya zama to najasa kuma yana cutarwa duk abu ne mai yiwuwa an gane wannan ko saboda haka mazhaban Imam Shafi'i da sauran malamai na salaf da suka ce ainihin harshen kare yawunsa gashinsa bindinsa hawayensa gumunsa da najasa ne shine mazhaban da yafi inganci gaskiya sannan na biyu ce wanda aka yi kare muna mu'amala da shi ai na muke mu'amala da shi ai manzo Allah ya nuna kar mu yi mu'amala da shi a gida Imam Malik ya kira kare ahlul bait cewa shi ma yana daga cikin ahlul bait to zance da gaskiya kare bai daga cikin ahlul bait tunda hadisai sun tabbata ingantattu cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai kare ko akwai sura mala'iku ba sa shiga ashe kare ba a barin shi a gida kaga me yasa ba a barin shi a gida mala'iku rahama ba sa shiga ko me yasa ba a barin shi a gida saboda najasuwansa da kuma wasu abubuwa da dama nashi misali amma mage fa shari'a ta yarda a bar mage a gida shari'a ta fito karar ta nuna mana mage in ta sha ruwa ta rage za mu iya amfani da shi babu cutarwa kuma babu wani likita da ya gano cewa mage tana da cutarwa kamar yadda gano kare yana da cutarwa saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin hujjoji to sanan ko malikiya imam malik wato wannan hadisin da yake zuwa da cewa ulahunna biturab uhuru ilai ahadikum idza walaga fi alqalb sarkin kwaryan dayan ku in kare lallage an ya gasilahu sab'a marad ya wanke so bakwai ulahunna biturab wankewa farko ya zama da turbaya to wannan ulahunna biturab din malikiya su ba su yi aiki da wannan turbaya ba kana wannan ai to menene hujjar malik wajen rashin yin aiki da turbaya cewa an za a wanke kana yi wankewa so bakwai ba sai ka sanya turbaya ba to malikiya suka ce kamar yadda imamu dindin ya ambata cewa sababin da ya sanya imam malik wato yayi riko da sashen ruwayoyi wanda suka zo kuma yayi watsi da ainihin sanya turbaya shine wato hadisin na da ibtirab kuma hadisin na da rauni wannan ulahunna biturab din sannan kuma sanya turbaya kuma ya saba ma aikin mutanen Madina kaga abubuwa uku wannan na turbaya yana da ibtirabi yana da rauni sannan dadi kuma mutanen Madina suna wankewa ba sa sanya turbaya a cikin sa sai a wajen Malik ba mustahabbi bane a sanya turbaya a sanya a farko ko a sanya a ƙarshe ko abin da ya kama da wannan saboda hanyoyin hadisan gaba ɗayan masu ittirabi ne ko da ifai ne shi ya sanya Imam Malik bai yi aiki da shi ba sannan ga kuma aikin mutanen Madina ya saba masa mai son ƙarin bayani duba littafin Asharhul Kabir na Imam Jardir Imam Sawi yana cewa yana ta'liqi akan maganar Imam Jardir yace li anna tartib lam yazbut fi kulli riwayat sai domin sanya turbaya bai tabbata ba a cikin dukkan ruwayoyi gaba daya wa inna ma thabata fi ba'daha kawai ya tabbata ne a wasu sashen ruwayoyi wa zalika al-ba'd wa qa'a fi ittirab wannan sashe wa qa'a fi ittirab ittirab ya uku a cikin sa wannan kuma mai son karin bayani ya duba cikin littafin Bulghatu Salik na ainihin Imam Sawi to kun ji hujjar Malikawa wajen ainihin da'afa wannan ƙari na turbaya kaga kenan ka duba duk wani malami mujtahidi in yayi istinbadi ba wai da kai yake yi ba yana yi ne da irin nashi hujja sai dai in ma hujjar ya zama to mai ƙarfi ko ya zama mai rauni ba kuma suna yi da gangan bane wajen kore hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a mujtahidi yayi ijtihadi gurgurun fahimtar sa idan yayi wannan ijtihadi sai kuma malamai su yi bincike shin wannan ijtihadin da yayi daidai ko bai daidai ba in yayi daidai wato ayi masa addu'a ayi masa yabo na alkhairi sannan kuma ayi aiki da wannan ruwaya in bai daidai ba ayi masa addu'a na kokarin da yayi wajen neman gaskiya sa'annan kuma sai a bashi uzuri na kuskuren da yayi wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya gaya mana to kun ji magana Imam Malik dangane da hujjar sa na wannan abin ba wai da gangan bane malaman fiqh ke jefa da hadisi to wannan magana kafin na kada manta da maganar Imam Sawi da yayi ta'liqi kan maganar Imam Jazir da yace li anna tartiba ya la tatrib lam yazbut fi kulli riwayat domin sanya turbaya bai tabbata ba a cikin dukkan ruwayoyi wa inna ma sabata fi ba'daha kawai ya tabbata a sashi anan wajen ya tabbata a sashin eh ya tabbata mutun da ya tabbata a sashi me zai hana ya aiki da shi akwai ruwayoyi da yawa wanda wato abin da yake nubi akwai ruwayoyi da yawa wanda ba a ce turbaya ba kawai an ce dai duhuru ilai ahadikum idza walaga fil kal an ya gasilahu sab'a marrat so zaka yi shuru wasu ruwayoyi idza walaga al kalbu fi ilai ahadikum fa yagsiluhu sab'a marrat shikenan ko fa yagsiluhu sab'an an gane to kaga dukkan mafi yawan ruwayoyi sun tsaya kawai sab'an babu ambatan sanya turbaya to sai aka samu wasu ruwayoyi suka zo fal yagsiluhu sab'an ulahunna biturab malaman hadisi suna kiran wannan ziyadatu thiqa wato idan ya zaman to wanda ya kara wannan abun thiqa ne shi kuma sannan yana da ainihin karfin hadda ba a kama shi da yawan mantuwa ko da wasu kurakurai ba to ana aiki da hadisin kai tsaye suna cewa ziyadatu thiqa maqbula wato thiqa in ya kara wani abu a cikin ruwaya to ana karba misali ne yanzu aka ce duk mutumin da yake ciwon kai ya sha magani sai ya zama to likita ta maimaitawa tun mai ciwon kai sha magani tun mai ciwon kai sama sha magani sai wani amintacce kuma yace likitan ya ce duk mai ciwon kai sha paracetamol an gane kaga wannan paracetamol da aka fada din yayi karo da sha magani kaga bai karo da sha magani ba ai paracetamol magani ne to shi mun wanda aka ce sha magani din nan a wanke so bakwai a wanke so bakwai to sai aka fadi yanayin za a wanke kamar a sha magani sai aka fadi irin maganin da zaka sha shin zamu ci akwai karo inda ya zama to wancan mai ruwaya din da yace a sha magani amintacce ne zamu ji to maganin da ake nufi a sha wajen ciwon kai shine me shine paracetamol an gane wannan ko to saboda haka wato hadisai sun zo a wanke so bakwai sai wani hadisi ya nuna wato shidda a wanke da ruwa na bakwai a wanke a wato na farko a wanke da ruwa na sauran guda bakwai din a wanke da kasa a wanke da ko na farko a wanke da kasa sauran a wanke da ruwa misali an gane
no
na farko a wanke da kasa na sauran sai a wanke da ruwa sannan sai aka samu wani ruwa yace ula hunna aw ukhra hunna na farko ko na karshe an gane wannan ko to al-muhim dai maganar Imam Dardir fihi ma fihi tunda dai an yadda wasu ruwayoyi sun inganta da suka tabbatar da asa turbaya sannan sauran ba wai masu rauni bane sun inganta amma ba su ambaci turbaya ba to kamar wannan ruwaya yazo mujmal ana kira ruwaya irin wannan ruwaya ce mujmala ita wancan kuma sai ta zama mubayyana idan ruwaya yazo a dunkule sai aka samu wani ruwaya sai yayi bayanin sa to waccan mai bayanin zai yi hukunci ga wancan wanda ya zo a dunkule an fahimci wannan ko to saboda haka annabi ya yi bayani ne a nan tabbas za a wanke so bakwai amma wankewan farko ya zama to da turbaya an gane wannan ko to daga cikin malaman da suka ɗauki cewa wajibi ne a wanke so bakwai kuma ya zama to akwai turbaya a ciki akwai imamu na Ash-Shafi'i daga cikin salaf akwai imamu Ahmad a cikin mafi yawan ruwayoyi mafi shahara ruwayoyi daga gare shi sannan kuma da yawa daga cikin malamai sun ɗauki wannan fahimta shine ainihin mazhaba na jumhur na salaf mai son ƙarin bayani ya duba cikin littafin al-majmu na Imam Nawawi da littafin muguni da abin da ke bayansa to masu wannan fahimta sun ce dole ne a wanke so bakwai a wanke ƙwarya so bakwai daga ainihin lallage na kare an gane wannan ko kuma wankewa bakwai ya zama to akwai turbaya a cikin sa suka ce dalilin da yasa aka ce sa turbaya domin najasuwar sa an gane wannan suka ce domin najasuwa kuma ruwaya ya zo farko ko kuma a cikin wasu ruwaya sun zo ba farko ba misali amma kuma kafa hujjar Malik da aya Imam Malik ya kafa hujja da aya an gane ku cewa kare ba najasa bane saboda ayin Qur'ani inda da muka kawo to wannan ba hujja bane ga abin da muka tafi zuwa gare shi domin baya lazirtuwa daga ainihin halaccin cin abin da kare yayi farauta rashin najistuwar yawunsa dan an ce ta abin da kare yayi farauta a ci to baya nuna cewa yawunsa ba najasa bane an gane wannan ku wasu malamai sun tafi zuwa ga wajabcin wankewan farauta wankewan abin da kare ya farauta dole a wanke shi kuma su wannan ra'ayi kace saboda wato ya wuka ne najasa ne idan kare ya katsu wani waje to kafin ma ka dafa kafin ka yi tunanin ka fara ci ka wanke wajen sai an wanke inda kare ya gatsa din nan an gane ku saboda yawun sa amma wasu malamai suka ce ba sai an wanke ba saboda akwai mushakka ka'idan nan na al-mushakka tajlibu taysir saboda haka an yi rango mai gare shi saboda mushakka wajen wanke shi sabanin abin da ya shafi wancan ƙwarya ba mushakka a gare shi to sai kuma dangane da abin da ya shafi hadisin cewa a cikin shi akwai iddarabi wanda su malikawan su ambata a cikin ruwayan hadisin zance na gaskiya babu iddarabi a ciki an gane wannan ko wato shi iddarabi wanda ke bata ainihin aiki da hadisi shine iddarabi wanda ya zo wanda wasu daga cikin ruwayoyin in duka ruwayoyin gaba ɗaya da ifai ne sai a zubar da hadisan amma aka samu wasu daga cikin ruwayoyi sun inganta wasu kuma masu rauni ne sai a yi aiki da wanda suka inganta daga cikin sa to hakika wato malaman sun tattaro mababbantan ruwayoyin, cewa ruwayoyin da suka zo babu turbaya ba su kore ruwayoyin da suka zo akwai turbaya ba, tunda ruwayoyin da suka zo babu turbaya sun ce kawai a wanke su bakwai, ba su ce a wanke su bakwai da ruwa ba. Da sai muje, tunda an ce a wanke su bakwai da ruwa, to kenan ba za a sa turbaya ba, kawai an ce a wanke su bakwai. Ashe in an wanke da turbaya bai yi karo da a wanke su bakwai ba. Saboda haka aiwatar da turbayar nan babu wani ittirabi a gare shi ta bangaren isnadi ko ta bangaren matani. Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya masa rahama, ya ambata cewa lalle daga cikin malikawa akwai Imamul Qarafi. Imamul Qarafi ba malike ne, amma yayi mamaki daga dalilin da ya sanya kuma malikawa ɗan uwansa ba su yi riko da hadisin ba. Yace yayi mamaki, me ya shafi hadisin nan, menene matsalan hadisin da ba za a yi aiki da shi ba? Wato ruwayar nan na tatrib, ruwayar ainihin sanya turbaya, yace tare da kasancewanta tabbatacciya kuma ingantacciyar ruwaya. Sai yace Ibn Hajar na cewa qala al-Qarafi minhum, Qarafi ya faɗa minhum daga cikin malikawa, ya'ani al-Malikiyya, cewa an sahar fihi al-ahadith fal-ajab minhum, yace haƙiƙa hadisai sun inganta game da sanya turbaya. To abun mamaki ya tabbata ga malikawa, inji shi Qarafi, ya'ani al-Malikiyya, kaifa lam yaqulu biha, yaya ba su yi aiki da hadisin nan ba, yaya ba su yi fatawa da wannan hadisi ba. Kaga shikenan har malikawa, manya-manyan malikawa, ba wai takalidi suke da Imam Malik ba, sun yarda cewa Imam Malik imami ne shi, babban malami ne a wajen hadisi, babban malami ne a wajen fiqh, amma kuma ba annabi bane shi. Idan ya faɗi magana malami ne shi, ba wai suna bauta mishi bane su malikawa din. Ba malike na gaskiya baya bauta wa Malik, ba malike na gaskiya yana biyayya ne ga Malik in Malik ya kawo hujja ya gamsu da shi. Ba malike na gaskiya yana aiki da zahirin nasu al-Qur'ani, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, masu sauraron magana su bi wanda yafi kyawun hujja, wanda yafi karfi. Ulaika allazina hadahumullah, wayannan sune wanda Allah ya shiryar da su, wa ulaika hum ulul albab, wayannan sune ba abota hankula. Amma mutanen da suke cijewa kan mazhaba ba, su ce in Malik ya faɗi magana babu wani kuskure, to wayannan zahirin nasu Qur'ani ya nuna mana wayannan sune wanda Allah ya batar da su, kuma sune masu raunin hankali. Tunda ace masu riko da karfin hujja sune allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, to wayancan zamu kira su allazina hadahumullah ko azallahumullah? Zamu ce azallahumullah. Kuma zamu kira su masu hankula? Zamu ce a'a, sun aje hankalin su suna aiki da hankalin wani, wannan kuskure ne. Ka aje hankalin ka kana aiki da hankalin wani, kai kuskure. Wannan shine takalidi, wanda aka ce duk mutumin da yake mai takalidi irin wannan bakauniyar biyayya ba a sanya shi daga cikin malamai. Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya yana cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi, ma zaka wa takalidi ya sauyani, yace ilimi shine sanin shari'a da dalili, da ilimi da takalidi ba su zama daidai. Kaga Imam Al-Qarafi ba malike ne, amma kuma ga abin da ya faɗa, yayi mamaki da malikawa sun ga hadisi ne ya inganta, suka tsaya wani ba su lokaci, yace ya kamata ne kai tsaye su yi aiki da shi. Kenan a cikin malikawa akwai wanda ba su bi fatawar Malik ba kan matsala din. To ya hukuncin ba malike in ya bi fatawar Malik ya bace? In ka ce ya bace, to ka batar da duka malaman malikiya. Za ka ga wani lokaci Ibn Qasim ya saba wa Malik, wani lokaci Sahnun ya saba wa Malik, wani lokaci Ibn Abdul Hakam ya saba wa Malik, wani lokaci Baji ya saba wa Malik, wani lokaci Ibn Abdul Bar ya saba wa Malik, wani lokaci Al-Qadi Iyad ya saba wa Malik. Duk wannan manya-manya ne irin sai Imam Shafi'i, manya-manyan malaman malikawa. Amma kuma za ka ga wani lokaci sun saba mai ba wai da gangan ba, saboda ba su gamsu da hujjojinsa ba, sai ga sun ɗauki hujjojin wasu malamai sun yi aiki da su. To wannan shine abin da Imam Al-Baji ya faɗa. Mai son ƙarin bayani ya duba cikin Imam Al-Qarafi ya faɗa, a duba cikin Fathul Bari zai samu ƙarin bayani akan wannan. To ruwayoyi wanda su malikawa suka yi ishara da su cewa wai aiwatar da turbaya a cikin su ba zo ba, shine inda Annabi ke cewa idza sharibal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kaga wannan ruwaya ya zo babu ambatan turbaya a ciki. To rashin ambatan turbayan yana cutarwa? Rashin ambatan turbayan baya cutarwa, wanda wasu ruwayoyi ba su ambata ba, wasu sun ambata. Domin ruwayoyin wanda ambatar turbaya ya zo fihi ziyadatu siqa, a cikin shi akwai ƙari na siqa, kuma fatukbal ana amsa. A gani? Kuma duk sharuɗin da malaman hadisi suka kawo na yin amsan ziyadatu siqa, wannan ruwayoyi sun cika wannan sharuɗa din. To sannan aikin da maliki yayi, ko kuma rashin aikin da maliki yayi da wannan hadisi, kuma akwai aikin mutanen Madina. To sai malamin kace cin aikin mutanen Madina, in mun ga hadisai ingantattu za a saurare shi. Shin hujja da ba Madina shine hujja, ko kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam? To aikin mutanen Madina baya zama hujja in ga hadisai ingantattu. Saboda zai iya yiwa mutanen Madina su canza ayyukansu, kuma mutanen Madina ai ba masumai bane su. To idan an ce aiki maka, wasu waye ma mutanen Madina jama'a? In an ce mutanen Madina, to akwai sahabin da ba mutum Madina ba? Sahabbai ga baki daya sun yi hijira daga Makka sun koma Madina, sannan kuma sun yi karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina, sannan kuma bayan sun yi karatu sun zama malamai, manzo Allah ya tura su kasashen duniya su karantar da addini. Shin wani sahabi ne ba mutum Madina ba jama'a? Misali muka dauki Amr bin al-As, yana daga cikin sahabbai wanda sun yi karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam annabi, a wato a zamanin Umar aka tura shi zuwa Misra. Karatun da yayi a Madina shine ya kai Misra. Sannan akwai ainihin Ammar bin, akwai wannan misali, wannan Mu'az bin Jabal radiyallahu an, wanda annabi yace ya fi kowa sanin halal da haram. To a ina ya karatu? A Madina ya karatu. Malamin sa yana Madina ne, shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi. Bayan yayi takarruji, sai annabi ya gamsu da karatun shi, sai tura shi Yaman. To yanzu in an samu hadisi a Yaman wanda yake ingantacce, wanda yayi karo da wannan, sai a ce yayi karo da aikin mutanen Madina. Ai sahabbai duka mutanen Madina ne, ko sanan mutanen Madina su ne hujja ko nasi? Shi abinda Allah ya ce shine, ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul, ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzo. Wa ul amri minkum, da kuma ainihin ma'abota umarni, ma'abota shugabanci a cikin ku su ne malamai a nan wajen. Sai cikin hadisi ya ga ce, fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, idan kuna jayayya cikin komai, ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo. Shin ku mayar da shi zuwa ga mutanen Madina? Shin mutanen Madina su aka turo ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Idan ka samu hadisi ya inganta daga manzo, yayi karo da mutanen Madina, shikenan sai baka ci mutanen Madina? To an sai ka tambayi mutum, wai ba dan Madina ba cikin sahabbai? Sahabbai ka kafin su sun yi karatu a Madina, sai aka tura su garuruwa dan su karantar da addini. Ashe fatawan Madina ne zuma? Saka wannan magana ba a sauraron wato a aikin mutanen Madina in yayi karo da hadisi ingantacce. Khabaru ahad, in yayi karo da aikin mutanen Madina kai tsaye, muna rinjaye da khabaru ahad saboda shi ne. Sannan aikin mutanen Madina makala-kala ne. Akwai aikin mutanen Madina wanda yake tariquhu at-tawatur, akwai aikin mutanen Madina wanda hanyar sa mutawatir ne shi, irin yanayin kiran sallar mutanen Madina, yanayin mujinnabin su, kaga wannan tun daga zamanin manzo Allah har zuwa kaza. Sannan akwai aikin mutanen Madina wanda yake shi kuma an gina shi ne akan zato, babu hujja cewa dukkan mutanen Madina sun aikata shi. Da gaske akwai wannan, Imam Malik yace mutanen Madina ba su yi aiki da shi ba. Da za ka yi bincike za ka cewa akwai mutanen Madina da suka yi aiki da wannan ruwaya din, wannan cewa ulahunna abitura. Al-muhim dai wato ijtihadi, idan yayi karo da nasi ana yin kyakkyawan yabo ga ainihin mujtahidi, amma kuma ba a aiki da hadisin sa, domin ba shi aka turo zuwa gare mu dan ya karantar da mu addini ba. Allah subhanahu wataala ya ba su lada na kokarin da suka yi, na kokarin shiryar da mu zuwa ga fahimtar ainihin fiqh. To sai kuma hadisi na bakwai.
Na'am, bismillahir rahmanir rahim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Al-Humran maula Uthman bin Affan radiyallahu anhu.
Eh,
annahu ra'a Uthman radiyallahu anhu da'a bi wudu'in.
Wato an karbo daga Humran bararren bawan Uthman bin Affan radiyallahu anhu, wato bawan da Uthman ya yanta radiyallahu anhu. Wato cewa lallai Uthman bin Affan da'a bi wudu'in, ya aika a kawo ruwan alwala domin yayi alwala. malaman lugha sun ce akwai bambanci tsakanin wudu da kuma wudu. In an ce wudu da damma ana nufin shi kanshi alwalan manzar kenan. An gane ko? In an ce kuma wudu to ruwan alwala kenan. In an sa fataha kamar duhur da kuma dahur. Saka wudu Usman ya aika bi wudu'in. In ka ce wudu'in alwalan kenan. Ya aika a kawo mai ruwan alwala.
Fa afraga ala yadayhi min ina'i.
Wato sai ya zuba. Ya zuba a hannayensa daga ƙwaryan. Ya karkato ƙwaryan sai ya zuba a hannayensa.
Wa salahuma salasa marrat.
Sai ya wanke hannayensa so uku.
Na'am.
Kaga nan wajen an wanke hannaye so uku. Ko?
Na'am. Summa adkhala yaminahu fil wudu.
Sannan sai ya shigar da hannun damansa a cikin ruwan alwala.
Summa tamadmada.
Sannan ya kuskura baki.
Wastanshaqa.
Ya shaka ruwa.
Wastansara.
Ya fyaci.
Summa ghassala wajhahu salasan.
Sa'annan sai ya wanke ainihin fuskarsa su uku. To a nan wajen an ce ya shigar da hannun damansa a cikin ruwan alwala. Sannan ya kuskura baki ya shaka ya fyaci. Sannan sai ya wanke fuska. Shin a hanci da ainihin baki suna cikin fuska ko ba sa cikin fuska? To amma nan wajen an ce ya yi kuskuren baki ya shaka ruwa ya ce sannan sai ya wanke fuskarsa. Kaga wani zai dauka fuska daban, hanci daban, baki daban. An gano wannan ko? To wannan yana daga cikin dalilin da yasa malikawa suka ce wato kuskuren baki musahabi ne ko sunna, shaka ruwa ma sunna ne. Ku gane wannan ko? Kuskuren baki da shaka ruwa duk sunna ne, ba dole bane. Amma Imamu Ahmad da su Ibn Abi Layla da wasu daga cikin salaf suka ce wato hanci da baki na cikin fuska. Da hanci da baki da suna cikin ina? Suna cikin fuska. Saka koda ba a samu nassi ba, nassin da yace fagasilu wujuhakum kawai, idza qumtum ila salati fagasilu wujuhakum, idan kun miƙe zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku ya wadatar. Kawai ku wanke fuskokinku. In an ce ka wanke fuska, ina ne fuska? To kaga fuska yana da bangarori daban-daban. Akwai goshi a cikin fuska yake, kumatu a cikin fuska yake, haɓa a cikin fuska yake, baki a fuska yake, hanci a fuska yake. To kamar an ce dai ka wanke waɗannan wurare gabaki ɗaya. Idan kun miƙe zuwa ga sallah, wato ku ta ku yi alwala, ku wanke fuskanku. Wannan sai ya zamanto raddi ga masu cewa suna bin Qur'ani zalla. Na ji wasu daga cikin suna cewa a ina aka samu a kuskura baki, a ina aka samu a shaka. Sai ka ce musu ba ku ma fahimci Qur'anin ba. Da kun yi wa Qur'ani kyakkyawan fahimta za ku fahimci Allah ya ce fagsilu wujuhakum. Kaga wannan aya kawai ya nuna mana dole ne a kuskura baki, dole ne a shaka ruwa a cikin hanci. Na ba ta gane. Don wani ya ce to me yasa ba ambaci ido ba? Ai, idan mutum yana zuba ruwa a fuska yana wankewa, to yana shafan ido. Kuma ido ba a so a ainihin da murza shi, ana murza shi domin mushakka, zai iya kawo rashin lafiya da cutarwa misali. An gane? To wannan mazhaba na Imamu Ahmad da wasu daga cikin salaf sun ce kuskuren baki farilla ne, shaka ruwa farilla ne, domin yana daga cikin fagsilu wujuhakum. Sabanin mazhaban Malikiya da ta ce sunna ne ainihin wannan. Na'am.
Wa yadayhi ila al-mirfaqayn salasan.
Sannan da hannayensa zuwa murafiƙai so uku. An gane ko? Ana wanke hannaye zuwa murafiƙai so uku. Kaga wannan ila din malaman lugha sun tattauna akan shi. Shin wannan ila din me ake nufi da shi? Wanda ya ce abin da ake nufi da wannan ila din ana nufin intihaul gaya ne. Kamar subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Sarki ya tafi daga Allah wanda ya yi tafiyar da daga bawansa daga masallacin harami zuwa ga masallaci mafi nisa na Baitul Maqdis. Kaga an fara ibtida'ul gaya shine min, daga ina ne karshen sa, ilal zuwa ga masallacin Baitul Maqdis. An gane ku? Daga masallacin, an fara daga masallacin Makka Ka'aba zuwa ga masallacin Baitul Maqdis. To wannan kaga shine intihaul gaya. Idan na ce safartu min Kano ya min Kaduna ila Kano, na yi tafiya daga Kaduna zuwa Kano, ina ne intihaul gaya din Kaduna? Ina ne intiha? Shine Kano. to Kano din nan ana nufin naje daga farkon Kano har ƙarshe sai da na kore Kano ko kuma kawai ina taka farkon Kano shi ne intihaul gaya din wani ne wani daga ciki sai ya shiga duka an kore Kano gaba daya kira idan da je Kano da zai farkon Kano na da farkon Kano kwanan nan gora idan na je kwanan nan gora zan ce na je Kano ko ban je Kano ba an tambaye ni ina kake zance ina Kano ko idan kace sai an kai ƙarshe kenan sai ka gama kore Kano gaba daya sannan za ce ka ji illa fa ibtida'ul gaya muka dauki wannan ita ga in ka zo farkon nan ka wace farkon murafukai ba sai ka kai ƙarshen shi ba kai alwala sauran da ka bari baka bar lum'a ba in ka dauki mazhaba na ibtida'ul gaya ana intihaul gaya to kuma akwai mazhaban da yake la an gani kaga ayat nan da yake summa atim musyama ila layl shi ma ila din ne shi shi ma yana magana ne akan intihaul gaya za ku ainihin cika azumi zuwa dare yace sai aka kashe dare ana zuwa rana na faduwa shikenan an cika azumi wannan shine intihaul gaya to amma daukar shi wasu kace la ila din nan ba ma'anar shi intihaul gaya ba ma'anar shi ma'a kamar yadda Allah ke cewa wa yazidkum quwwatan ila quwwatika ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi zuwa karfinku wato ga karfinku sai kara muku wani karfi akan wannan karfin kaga wannan ai wa yazidkum quwwatan ma quwwatikum wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin marayu zuwa ga dukiyoyinku ai wala ta'kulu amwalahum ma amwalikum ku hada ainihin dukiyanku ku hada da na marayu ku cinye masu wannan mazhaba na ma'a ga ce to zaka wanke daga farkon shi har ƙarshe idan baka wanke daga farkon har ƙarshe ba ka bar lu'a alwala bai yi ba to wannan mazhaba yana da ƙarfi saboda an nuna mana yanda annabi ke alwala a cikin alwalan manzon Allah yana shigewa har zuwa ga ainihin murafukai ina fatan gane wannan saboda haka hadisai da dama sun yi nuni annabi yana alwala har yana shiga cikin murafukai ku fahimci wannan ko na'am
summa masaha bi ra'atihi
sa'annan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa an gane to wannan masaha bi ra'atihi din nan idan kun lura masaha muta'addi ne shi za a iya cewa summa masaha ra'asahu summa masaha ra'asahu an gane ko to sai ka ce sannan sai ya shafi kansa summa gasala kilta rijlai
salata
to za mu yi bayani akan tabjidiya in Allah ya kai mu gobe insha Allah kan wani abin da ya shafi masaha bi ra'asihi a gari ku tuna mun sannan sai ya wanke dukkan kafafuwansa su uku
sun makala
sannan sai ya ce
ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha
kaga ya ce ya wanke kafafuwansa su uku ba faɗi zuwa ina ba sannan sai ya ce naga annabi yayi alwala kwatankwacin alwala na wannan a gani wannan wa kana ya ce
man tawadda'a nahwa wudu'i hadha
duk wanda yayi alwala ya kwatanta dan ba zai yi kai kan kankan yadda manzon Allah ya yi ba wato duk wanda ya alwala ya kwatanta misalin alwala na wannan
kuma salla rak'atayn
sannan sai ya salla rak'a biyu
la yuhaddisu fihi ma nafsa
bai yi zancen zuci a cikin ransa ba wato bai yana tunanin duniya a cikin sa ba an gane wannan ko yana yin alwala yana tunanin duniya yayi salla rak'a biyu bai yi tunanin bai yi zancen zuci a cikin salla ba
ufira lahu ma taqaddama min zambi
an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa me yake nufi da zancen zancen zuci shine mutum ya ringa tunanin duniya idan mutum yana dan tunani wato tunani yana dan fulge masa shi kuma yana kokarin ture shi inda yana zuwa wasu wasi yana zuwa masa yana kokarin turewa a nan wajen yana yin wani kokari wajen fada da shedan zai samu lada kuma za a gafarta mai zunubai amma idan ya zama to bai kokari ya saki jikinsa ya saki zuciyarsa yana ta wannan tunani to a nan wajen ba za a gafarta masa ma takaddama min zambi ba to insha Allah za mu tsaya nan za mu ci gaba gobe Allah ya kai mu sai dai ban sani ko akwai tambaya wa alaikum assalam
shi kamar hadisin nan na wanda malikiya suka ce ba dukkanin riwayoyin bane suka zo da tatribi
na'am
yanzu menene laifi na idan na dauki wanda bai zo da tatribin ba ma'ana tunda an samu guda biyu wannan ya zo da shi wannan bai zo da shi ba me laifi na in nayi zabe a ciki na zaba
eh to laifin ka shine wato a ka'ida na ilimi ko abin da kira idza amkana aljam'u fala yusaru ila ghairihi in zai yi ka hada dinnan su kai aiki da su to bai halarta ka tafi zuwa ga wani su in ka dauki wannan kabar wannan kai abin da kira tarjihi a kaida tarjihi karin jayar da wani hadisi kan wani hadisi alhali dai sun inganta to tunda sun inganta wajibi ne ka hada duk nasoshin gaba daya wato kai aiki da su a gane kamar yadda likita yace aje a sha magani sai wannan kuma yace aje a sha paracetamol in kana ciwon kai to sai ka hada wannan maganin ka ce shine paracetamol a gane wannan ko to nan da yace a wanke so bakwai kaga nan bai ce da ruwa kadai ba to waye ga yama da yace a wanke so bakwai waye ce da ruwa waye ga yama da ruwa kawai ke nufi yace ko wanke so bakwai amma wankewan na farko ya zama to da turbaya kai babu karo a ciki inda kamar a ce sun samu karo ne sai a ce kai tarjihi to amma a wajen dukkan su gaba daya hadisan manzon Allah ne manzon Allah da ya faɗi wannan shine ya faɗi wancan amintattun da suka ruwaito wannan suka ruwaito wannan duk amintattu ne ashe ka zabi wani ka da gangan ba tare da wani shubuha ba ka kawo san rai in ku akwai shubuha za a yafe ma wato wannan kuskuren da kai amma kai kuskure an gano wannan saka duk wanda yayi tarjihi alhali zai yi ai jami'i yayi kuskure eh na'am
wajen wanki
eh
inda an gaske sai samu komo da wani kuskuren
na'am to mun yi bayani a satin da ya wuce cewa Imam Ahmad shi yana da fahimtar cewa a wato tunda dai kasancewa a zamanin manzon Allah ya san akwai abubuwan wankewa da yawa amma bai ambace su ba sai ambaci turbaya shi yana ganin turbayan nan shi ya kamata a yi amfani da shi saboda zamanin manzon Allah akwai abubuwan wankewa da yawa amma sai ce turbaya wasu kuma suka ce a'a ai babban abin da ake bukata shine tsarkakewa in dai tsarkakewa ne ake nufi to duk wani abin da ke tsarkake shi za a yi amfani da shi ba sai lallai turbaya ba misali an gane to su kenan masu wannan suna kallon janibin da jasa ne inda jasa ne to duk abin da zai kusar da shi sai ce eh akwai da jasa sannan kuma akwai wani hikima kuma na kira akwai wani cuta wanda in ba turbayan ba ba abin da zai kusar da shi to mafi alkhairi dai gaskiya mutum yayi amfani da turbayan nan in zai yi saboda kila zai yi kuma akwai wani hikima banda najasuwan kamar yadda aka ce an gano cewa harshen kare ya wuce na da najasa a yana da ainihin wani cuta to kaga zai iya yiwa akwai cuta kuma akwai najasa mafi alkhairi in zai yi a wanke da turbayan nan Allahu a'lam wa alaikum salam
dan da aka baya kan mage din nan cewa ita halalci tana yawa a cikin mu wannan bayanin ya bayi zuwa ga halalci a cikin kuma sannan
a maganan cin magi bai taso ba ma'ana yanzu da aka ce magi bera aka ce shi ma yana daga cikin ahlul bait mun kawo misali da duk dabban da muke yawan mu'amala da shi wanda ba za mu iya yake yana da wuya mu iya yake ce shi kamar kekesu kamar bera kamar kuda duk suna daga cikin dawaf alaina to anan wajen za mu ce kenan tunda shari'a ta yarda muna mu'amala da su aka ce in sun sa baki a wani abu ko sun taba wani abu ba za mu ce da yasa bane to za mu iya cewa kenan anan wajen kenan ya halatta a ci bera ya halatta a ci kuda ya halatta a ci kekesu eh kaga wannan baya nuna hukuncin halaccin cin wayannan abubuwa eh ina fata gane sai na biyu
na ingancin magana da ake cewa wai duk abin da mage ta sa baki a ciki ko gashin ta wai yana wannan yana haifar da ciwon tari ko makamancin wannan
eh wannan yana bukata kawo dalili a likitance ni ma tun ina yaro nake jin wannan amma ban taba ganin dalili akan haka ba an gane wannan ko Allahu a'lam na'am
sai ga hadisin da nan sawa da mun yake cewa idan bera ya fada a cikin mai to a zubar da shi
eh ba a ce a zubar ba wato duk shi bera in ya fada a cikin mai misali aka ce wato a cire wannan bera din shi ne abin da ya inganta na cewa a zubar din bai inganta ba shi bera ya fada a cikin mai za a dauki beran ne za a wurgar da beran an gane wato amma ba za a ce sai dai in ya fada kuma ya zama mushi ya mutu a ciki mutuwan da yayi a ciki kaga ya zama najasa to kuma za a duba man daidai inda beren ya fada za a cire in yana wari in man gaba daya yana wari ko dandanan shi ya canza ko launin shi to za a zubar da shi amma in bai canza ba za a yi amfani da shi hadisin da yazo cewa a zubar da man gaba daya la bai tabbata ba to Allah ta'ala shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك